نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بياك إخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساكي سادواء وانا مسلاتي بيتارب البركة مسلاتي مبلغة لكينا تكينغ المبوتي أجهر بوتي أو أن يمتي نلي جنم يومنا 24 قوت رمضان يجرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم دو دار بلي هدو دا 40 دا أكو واندو كميك دي دي دا 20 دا هدو 20 دا بيار قوت هدو ميلادية تا دو بيو دا 20 دا بيو أو أن مجلس سيدة مكي تفسير القرآن من جرمة واندو كما منا تشكين تفسير سورة الحج da mun gushe ba a cikin tafsirin aya ta 28 kafin mu shiga tafsiri za mu ansa wasu daga cikin tambayoyi wannan yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah malam dan Allah ina hukuncin mutum baligi wanda ya sha ruwa da gangan a watan ramadana wai domin yana samun domin ya samu damar yin aikinsa na leburanci wato aikin gini ba tare da wata matsalar kishirwa ba kuma wannan mutum yana da niyyar biyan wannan azumi da ya sha bayan watan ramadan idan ya samu dama watan ramadan din ma sai ya samu dama to yana cewa wannan lamari ya yawaita tsakanin matasa da wasu magidanta a wannan lokaci na Ramadan. Na farko ya kamata mu sani cewa Ramadan, azumin watan Ramadan rukuni ne daga cikin rukunan musulunci. Don abin da aka ce rukuni ma'ana a kansa ginin musulunci gaba ɗaya yake tsayawa. Kalmar shahada sai sallah sai azumi zakka hajji. Duk abin da aka ce masa rukuni babu shakka yana nuna maka girman sha'aninsa. Allah subhanahu wata'ala ya farlanta azumin watan Ramadan ga dukkan wani baligi wanda wannan wata ya riske shi da ransa da lafiyarsa kuma yana mazaunin gida ba tare da wata larura da shari'a ta sauke masa ya ajiye azumi domin ta ba. Da Allah subhanahu wata'ala ya ce kutiba alaikumus siyamu kama kutiba ala allazina min qablikum, an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta ma waɗanda suke gabaninku, da kuma ya ce wa man shahida minkum ash-shahra falyasumhu, wanda duk ya halarci wannan wata na Ramadan to ya azumce shi. Wannan umarni ne ga dukkan wanda wannan umarnin ya shafa, dukkan wani baligi ya shiga cikin wannan. Babu wanda aka huwa cewa ya sha ruwa azumi sai waɗanda shari'a ta yi nassi a kansu, kamar mara lafiya ko matafi ko tsoho da tsohuwar da ba za su iya yin azumi ba, da sauran waɗanda shari'a ta ba wa rangwame cewa in ba za su iya azumi ba ga abin da za su yi. Amma baya ga waɗannan mutum ba zai ƙi yin azumi ba. Leburori masu aikin wahala, wannan ba za ka kira su marasa lafiya ba, ba za ka kira su kuma matafiya ba, ba kuma za ka kira su tsoho da tsohuwa ba, saboda kaga duk ba sa cikin ba man kana minkum maridan aw ala safarin, ba sa cikin wa alladhina yutiqunahu. Saboda ka al-aslu shine fi azmi, asali shine dukkan wani lebura wajibi ne ya azumi kamar yadda kowa zai yi azumi, sai dai in ya shiga cikin wannan kasan. To malamai sun yi magana akan waɗanda suke aiki na wahala, waɗanda suke aikin wahala wanda azumi yake yi mu zamo musu da wahala. na farko duk mutumin da yake aikin wahala in azumi ya zo in akwai yadda zai yi ya canza lokacin aikinsa in abin a hannunsa yake zai iya canza aikin lokacin aikinsa ya mayar da shi da daddare saboda ya samu ya azumi to haka ya wajaba ya yi ko kuma ya ɗau hutu in yana da damar ɗaukan hutu na wannan aikin don ya samu ya yi wannan azumi ko da ma wani kamfani ne suke biyan shi ya mace zai yi hutu ba tare da an biya shi ba wajibi ne ya haka idan ya zanto duk wannan ba za ta samu ba ba zai iya canza lokacin ba domin lokacin da yake aikin ba zai iya karɓar canji ba da rana ne da rana zai yi ko kuma a'a ba zai iya tafiya hutu ba saboda ko dai ba za a bashi hutun ba kuma zai iya canza sana'a ba wato duk dai wasu shawarar da za a bashi ba za ta yiwu ba dole sai ya je wannan aiki to asali shine ya ɗauki azuminsa ya kwana da niyyar azumi ya tashi da azuminsa in ya je ya fara aiki in ya shiga wato wani hali da zai shiga wato matsanancin yanayi da azumin ba zai yiwu ba a haka yana iya ajiye wannan azumin amma abinda yawancin malamai suke cewa zai rike baki zai sha ruwan gwargwadon yadda zai samu karfi amma zai ci gaba da rike baki kuma bayan sallah ya rama wannan shine abinda yawancin malamai suke fatawa da shi in ya zanto na farko dai zai tashi da azumin kai ki tashi da azumi yace ai yau yana da aiki a'a ya tashi da azumin wataƙila in ya je ya ga cewa ya kai azumin ba tare da ya samu matsala ba saboda zai tashi da azumin in ya je yana aiki aka je wani level da ya ga cewa aikin ba zai yiwu ba kishin ya kai masa matsanancin yanayi to sai ya sha gurgurdan abin da zai bashi karfin da zai ci gaba da aiki ba wai ta ci ba a ya dan sha ruwa da zai iya ci gaba da aiki sai kuma ci gaba da kama bakinsa har a sha ruwa kuma sannan bayan sallah ya rama saboda ka ba kawai mutum dan yana lebur ba shikenan sai kin azumi saboda ka zai tashi da azumi dole ne wannan in babu wata hanyar da zai bi in akwai wata hanyar da zai bi da zai canza sana'a in azumi ya zo da shi ba zai iya jurewa ba shikenan sai canza sana'a ko ya tafi hutu in azumi ya zo ko ya rage yawan aikin da yake yi bakon ya yi aiki daga safe har yamma sai ya aiki zuwa lokacin da yake ganin zai iya sauran kuma sai ya samu ya huta amma dai shi azumi rukuni ne ba a wasa da shi rukuni ne ba a wasa da shi don haka waɗannan da suke yin wannan in wata fatawa suka samu ya kamata su ji cewa wannan fatawar ba haka take ba su yi aiki da abinda malamai masana shari'a suke faɗa wannan tana tambayar cewa mijinta baya fitar mutu da zakkar fidda kai shin ya halatta ita ta fitar da nata da na yaranta kuma idan ta fitar ya halatta ta ba wa iyayenta domin suna da matsananciyar bukata asali ita zakkar fidda kai tana wajaba ne akan wanda yake da abincin da zai ci a wannan ranar kuma yake da rara a kansa wato in ka mallaki abin da zaka ci a yinin sauran da ya yi rara to zaka fidda masa zakkar fidda kai ba wai sai mai wadata ba saboda haka idan ya zanto kina da abin da kika mallaka na abincinki abin da ya yi rara zaki fitarwa da kanki zakka zaki fitarwa da ƴaƴanki idan shi uban ya ki fitar musu kika ga zaki yi wannan al'asulu shi ne akansa wannan zakkar take ba a kanki ba ta ƴaƴan akansa take to amma idan ya ki saboda rashin tsoron Allah ki kika za ki yi to babu laifi ki yi musu kuma kina iya ba wa iyayenki wannan abin da kika fitar wannan kuma tana tambaya ne akan cewa miji ne yake wa matarsa kada ta kara taba masa kaya ko ta wanke, kuma har sai Allah ya isa idan ta taba masa kayansa. Shin idan ta taba din ta wanke masa, Allah ya isa za ta bi shi, za ta bi ta? Tunda kaga haka, lalle akwai wata jikakkiya tunda zai ce ka kara taba masa kaya a wanke masa, ai taimakon sa aka yi. Shin yace baya san wannan taimako, kaga lalle akwai wani abu da aka yi masa. Sai ki kokari ku sasanta wannan fushin da yayi, har ma yace baya san wani abu naki, duk da cewa taimakon sa zaki yi, sai ku sasanta. Na tabbata idan kika bi shi da lalama zai yafe miki. In ya so sai ki ci gaba da yi masa wanki kamar yadda kike so. Kuma in kika wanke ba tare da yaddarsa ba, muna fatan Allah ya san ba za ta bi shi ba, ba za ta bi ki ba, don ba shi ma dai ya faɗi haka ne watakila saboda ɓacin rai. Amma dai ku sasanta ɗin zai fi alheri a kan ki zauna ki ta masa wanki, baya so, yana binki da Allah ya isa. Wannan kuma take maganar matar da mijinta baya ba ta haƙƙinta har tsawon shekara guda. Shin meye makomarta? To wannan haƙƙinta ne, kuma tana iya neman haƙƙinta, ko dai ya dawo ya ci gaba da ba ta haƙƙinta, ko kuma ya sauƙaƙe mata. In kuma ta ga za ta iya haƙuri ta zauna da shi a haka, to wannan kuma zaɓinta ne, ba ‘yancinta ne, babu wanda zai tirsasa mata idan har ta zaɓi ta zauna da shi. Amma dai tunda haƙƙinta ne ya riƙe, to wannan tana da damar ta nemi haƙƙinta, ko dai ya dawo mata ya ci gaba da mata haƙƙinta, ko kuma ya sauƙaƙe mata ta je ta yi wani auren.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير.
نعم. Allah matsaukakin sarki yake cewa wa'azzin fil nasi bil hajji ya'tuka rijala, kaiwa mutane shela da aikin haji za su zo maka tafiye a kafa, wa ala kulli dabirin, daga akan kuma kowane abun hawa mai damammen ciki, ya'tina min kulli fajjin amiq, za su zo daga kowane kwararo, kowane lungu wanda yake mai nisa, da yashhadu manafi'a lahum, domin su halarci abubuwan amfani da za su samu. Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin, su kuma ambaci sunan Allah a cikin wasu kwanaki sanannu, ala ma razaqahum min bahimatil an'am, bisa abinda ya azurta su na dabbobin ni'ima. Fa kulu minha wa at'imul ba'is al faqir, ku ci daga wannan dabbobi, kuma ku ciyar da wato galabaitaccen talaka daga wannan dabbobi. A jiya mun yi magana akan wannan shela da annabi Ibrahim alayhis salam ya yi da izinin Allah da umarninsa, na cewa Allah subhanahu wata'ala ya wajabta wa bayinsa zuwa haji, don haka su zo su yi haji. Allah subhanahu wata'ala ya gaya masa cewa za a ansa wannan kiran nashi daga ko'ina, akwai waɗanda ma za su zo a ƙafa, wasu kuma akan abun hawa. Mun yi magana akan haji akan abun hawa da kuma haji a kafa, wacce ce tafilada, da muka yi bayanin cewa abin yana komawa ne zuwa ga wacce irin haji ce za ka yi ta ka samu nutsuwa, kuma ka cika ayyukan hajjinka yadda ya kamata. Idan ya zanto a kan abin hawan, shi zai fi maka sauƙi, kuma ka iya zuwa da ayyukan da ake buƙata na haji a kanka, to kaga ka yi a kan abin hawan ya fi. Idan kuma ya zanto a kafa ɗin, za ka fi samun sakewa ka yi hajjinka yadda ya kamata, to a kafa ɗin ya fi. saboda haka ba a fifita wani yanayi akan wani yanayi duk da cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi hajjinsa tun daga farko har ƙarshenta akan abin hawansa to amma wannan akwai hikimomi cikin yin hakan da yawa kamar yadda muka yi ishara zuwa ga wasu daga ciki yana daga cikin hikimomin yin hakan domin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zanto abin koyi ga al'ummarsa su fahimci cewa aikin hajji ba dole ne sai a kafa ba ya halatta kai akan abin hawa domin da a kafa yayi wasu za su iya matsawa kansu lalle sai sun yi a kafa amma tun da yayi akan abin hawa kaga an fahimci halaccin yin hakan don haka akwai tausayawa al'ummarsa a cikin wannan sannan yana daga cikin hikima annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi umarni da a koyi ayyukan hajji daga wajensa khudhu anni manasikakum ko li ta'khudhu anni manasikakum ku koyi ayyukan hajjin ku daga wajena saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama in yayi aikin hajji a kafa to da yawa daga cikin mutane ba za su ga wasu abubuwan da yake yi ba sai wanda suke dab da shi kusa da shi to amma in yana kan abin hawa ko na nesa zai rika hango irin ayyukan da annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi da aikin hajji kaga akwai hikima sai yayi hajjin sa akan abin hawa sannan kuma zai fi masa sauki domin yana kasa to mutane ba lalle su bar shi ba ya iya zuwa duk inda zai je cikin sauki za a rika tare shi sai za a gaisa da shi sai za a yi masa tambaya ko wani abu irin wannan amma in yana kan abin hawa kaga mutane ba kowa da zai iya samun kusanci da shi ba har yayi wannan ya ta har ya tare shi saboda haka dai akwai hikimomi da yawa da suka tattara a aikin annabi sallallahu alaihi wasallama aikin hajjinsa akan abin hawansa don haka dukkan wani aiki dukkan wani yanayi da zaka yi aikin hajji a cikinsa wanda zai baka dama ka iya aikin hajjin ka yadda ya kamata to wannan shine ya fi falala a hakkinka ko akan abin hawa ko kuma a ƙasa mun yi bayanai da suka shafi wannan a baya sannan Allah ya ce liyashhadu manafi'a lahum dan su halarci abubuwan amfani da za su samu a cikin aikin hajji daga cikin almanafi akwai amfani na duniya akwai amfani na lahira akwai amfani na lada akwai kuma amfani na abin da za ka samu a nan duniya Allah subhanahu wata'ala ya nuna cewa aikin hajji yana tattare da amfani mai yawa amfani iri-iri akwai amfanin da za ka samu na duniya tun a wancan lokaci tun ma kafin zuwan musulunci larabawa sukan tafi hajji sannan zai su yi kasuwanci a kasuwannin makka to bayan musulunci ya zo an farlanta musu aikin hajji sai wasu suke ganin ƙyanƙyamin a ce su je hajji kuma su shiga kasuwa suna sayin kaya ko suna sayarwa to shi ne Allah subhanahu wata'ala ya nuna musu cewa wannan babu laifi laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum babu laifi gare ku ku nemi ta falala ta ubangijinku da haka aka halatta musu su nemi wani abu na sha'anin duniya yayin da suke aikin hajji saboda haka aikin hajji mutum yana iya zuwa aikin hajji da niyyar hajji sannan kuma da niyyar ko kasuwanci ko ziyara ko haduwa da wasu mutane da sauransu da haka wannan dai yana cikin manafi'a lahum kamar yadda zai iya samun amfanunnuka da dama wanda suka shafi lahirarsa ayyukan da zai yi na neman kusanci da Allah subhanahu wata'ala daga dawafinsa da sa'ayinsa da zamansa a Mina da zuwansa Arfa da tsayuwar Arfa da addu'o'i da zikiri da zai ta yi duk wannan suna cikin manafi'a lahum da kuma gafarar da zai samu in ya samu dace Ubangiji subhanahu wata'ala ya karɓi wannan aiki nashi zai zanto ba shi da wani sakamako alhajji al-mabrur laysa lahu jaza'un illa al-janna idan umara ce mutum ya je annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma wal-hajji al-mabrur laysa lahu jaza'un illa al-janna saboda haka zai samu kankarewar zunubansa النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه ولد زي جي حجي با تاري دا ياي ابن دي كي با تبا كو كو بي ابن دي كي سابن الله هل يا جماعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول زي داو كمر يند ما يفي شي تاي في شي سو داك كاغا اكوي امفاني دا داما دا سكا سنجنجي الدين متن دا لاهيرا كمان دا زي اي حدوا da manyan malamai wanda ba ya da hanyar da zai iya haduwa da su amma zai hadu da su a can kuma ya karu da su ya amfana da su duk wanda yana daga cikin amfanunnuka da mutum zai samu a cikin aikin hajji baya ga wannan akwai amfanunnukan da suka shafi zamantakewa ko kuma akwai amfanunnukan da suka shafi tarbiya irin abubuwa da zaka koya wanda aikin hajji ne zai koya maka su kamar irin juriya da hakuri da iya zama da mutane da kau da kai yayin da aka yi maka wani abin da ba daidai ba duk wani aikin hajji zai koya maka shi domin zaka haɗu da mutane iri-iri daban-daban wasu mutanen babu hanyar da za ku yi communication da su babu hanyar da za ku yi magana da su su zance ka kafance su saboda haka babu ma yadda za a yi ko in an yi maka wani abu ma ka iya mita har ka gaya musu ga abin da aka yi maka dan ba sa jin yaran ka ba ka jin nasu sai dai ta yaran kurani kuma ba lalle ne a irin haka kai zafin da kake so kai ba saboda haka akwai yanayi iri-iri wanda zai sa ka koyi hakuri ka koyi juriya za ka ga cewa an yi maka kai ma kuma an jima za ka iya ma wani in har dai aka yi ma wani ya haƙura kai ma za ka ga cewa to don menene kai ma don an maka ba za ka yi haƙuri ba sannan ga daidaito da ake samu tsakanin mutane babu bambanci tsakanin manya da ƙanana babu bambanci tsakanin masu wadata da marasa shi babu bambanci tsakanin masu mulki da waɗanda ake mallaka dukkaninsu suna daidai ne a gaban Allah subhanahu wataala suna bai ɗaya a gaban Ubangiji subhanahu wataala tun daga sitirarsu da kuma irin ayyukan da za su yi da a inda za su yi su za ku yi sitira za ku shiga iri ɗaya za ku yi ɗawafi tare za ku yi sa'ayi tare za ku je jifa tare duk wani abu za a yi shi tare inda za a tafi a ƙafa ku tafi tare a ƙafa ku da su saboda haka duk wannan yana nuna wato yana ƙara nuna wa mutane darasuka masu yawa sannan ga irin haɗin kai da za a iya samu na al'ummar duniya gaba ɗaya yayin da zai zanto a duka kowace al'umma kowace ƙabila ta duniya za su haɗu a wannan wuri a lokaci guda suna yin abubuwa iri ɗaya wannan babu shakka zumunci ne mai ƙarfi yake ƙulluwa tsakanin al'ummun duniya a wuri ne da za a iya zama a tattauna abubuwa da dama yayin da jiya na faɗa da yawa daga cikin wasu tarurruka da kasar Saudiya sukan yi su ne a cikin waɗannan kwanaki saboda a lokacin ga alfarmar wuri ga kuma alfarmar lokaci ga kuma alfarmar aikin hajjin kansa to sai ga albarkatu da yawa sun haɗu idan aka zauna kuma sai ka ga abinda aka tattauna a kansa ya yi albarka saboda haka akan zauna a shirya taro na ainihin tattalin arziki ko na zaman lafiya ko na siyasa duk akan iya shirya shi a irin wannan wuri a je a yi aikin hajji an gama a zauna a yi waɗannan tarurrukan kuma kaga an samu nasarori masu yawa a cikinsa abinda kawai ake nufi dai mutum ko ake bukata ga mutane shine ya zanto suna da gaskiyar wato alaƙa da Ubangiji subhanahu wataala ya zama na abinda yake cikin zuciyarsu akwai wato ya zanto zuciyarsu cike take da ikhlasi suna yi don Allah kuma su nufi Allah da al'amuransu idan suka yi haka to babu shakka a aikin hajji wani taro ne wanda duniya babu irinsa babu kuma wata ƙasa a duniya da za ta iya haɗa wannan taron babu ita irin nasarori da ake gani babu wata ƙasa da za ta iya haɗa wannan taron ta yi irin wannan ta samu wannan nasarori saboda haka ashe kaga Ubangiji subhanahu wataala ya saman mana da wani taron haɗin kai da za a iya haɗe kan al'ummar musulmi akan wata wani gwadabe guda ɗaya akan wata manufa da al'imla guda ɗaya idan ana su to amma saboda lalacewar zukatanmu da taɓarɓarewar tarbiyyarmu da rashin kyakkyawan shugabanci da al'ummar musulmi take fama da shi a duniya duka shi ya hana wannan almanafi'a ɗin da Ubangiji ya faɗa amfanin nukan da suke ciki ya hana a girbe su ko a same su al'ummar duniya wato musulmi a duniya sun saki hanyar musulunci sun saki koyarwar musulunci haka nan shugabannin sun saki koyarwar musulunci sai ya zanto aikin hajjin ana tafiya amma kuma waɗannan abubuwa da aka ambata sai ka ga cewa ba su samu ba za ka ga gashi ana zuwa aikin hajjin amma kuma amfanin da Allah ce liyashhadu manafi'a lahum sai ka kuma ba a samun sa saboda abin daga zuciya yake idan zuciya ta gyaru to duka komai sai ya gyaru amma in zuciya ta lalace to kuma babu abin da zai gyaru saboda haka za ka ga wani ya je ma ya dawo amma maimakon ya dawo ka yi waladatu ummuhu sai ya dawo da tarin zunubai da tarin saɓon Allah ya je can ya yi takuntuka saɓon Allah iri-iri saboda haka maimakon ya dawo an wanke shi sai ya dawo da kaya niki-niki na saɓon Allah saboda ya je can banda wato wargi da wasanni da shashanci da cutar da wasu babu abin da ya je yayi wani ya je da niyyar ya cuta wani ya je da niyyar ya damfara to kaga duk waɗannan su suka bata aikin hajji a yanzu ubangiji subhanahu wataala cikin amfanin nukan da yake faɗa shi ne shahadu manafi'a lahum yace wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am su kuma ambaci sunan Allah a cikin wasu kwanaki sanannu bisa abin da ya azurta su na dabbobin ni'ima wato alhazai su ambaci sunan Allah subhanahu wataala a cikin kwanaki 10 din nan na farko na Zulhijja bisa ga abin da ubangiji subhanahu wataala ya azurta su na dabbobin ni'ima su ne raƙuma da shanu da ƙananan awaki da ƙananan dabbobi su ambaci sunan Allah lokacin da suke yanka su lokacin da za su yanka su ce bismillah wallahu akbar kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi kada ku ci abinda aka yanka ba ambaci sunan Allah ba fakulu mimma zukira ismullahi alayhi in kuntum biayatihi mu'minin ku ci daga abinda aka ambaci sunan Allah akan sa idan har kun imani da ayoyin Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa a cikin hadisin Rafi ibn Khadij yana cewa ma anhara ad-dama wa zukira ismullahi alayhi fakulu duk abinda aka sa wuka aka yanka shi jinin sa ya zuba aka kuma ambaci sunan Allah a kansa to ku ci wannan abu don haka akwai ambatan sunan Allah yayin da ake yanka dabbobi a cikin wannan aiki akwai yanka lokacin da ake yankan ana ambacin sunan Allah subhanahu wataala malamai sun tattauna dangane da waɗannan kwanaki sanannu da Allah subhanahu wataala ya ambata a cikin wannan aya fi ayyamin ma'lumat ibn rajab al-hanbali a cikin littafin sa lataiful ma'arif yake cewa jumhurin malamai ma'ana yawancin malamai sun tafi akan cewa waɗannan kwanaki guda waɗannan kwanaki sanannu su ne kwanaki 10 na farko na Zulhijja wannan shine maganar Abdullahi dan Umar ce ita ce maganar Ibn Abbas da Al-Hasan al-Basri da Ata ibn Abi Rabah da Mujahid ibn Jabr da Ikrima Mawla Abdullahi ibn Abbas da Qatada da kuma Ibrahim an-Nakhai kuma wannan shine ra'ayin Abu Hanifa da Shafi'i da kuma riwaya mashhuriya daga Imam Ahmad cewa ana nufin kwanaki 10 na Zulhijja wasu kuma daga cikin malamai suka ce a abinda ake nufi sune ayyamun nahri kwanakin yanka din nan wasu suka ce kwanakin yankan ana nufin ranar wato 10 ga wata da kwanaki 2 bayan ta wato ranar 11 da 12 wasu kuma suka ce a da ranar 10 ga wata da 11 da 12 da 13 duk waɗannan su ake nufi da ayyamun ma'lumat wato yau abin yawmun nahri da kuma salasatu ayyam su da ayyamut tashrik wasu suka ce waɗannan su ake nufi da kwanaki sanannu daga cikin malaman da suka tafi akan haka akwai Muqatil ibn Suleiman da kuma Abu Ishaq az-Zajjaj da Al-Wahidi da Shawkani da kuma Al-Alamatu Shaddidi da wasu malamai ya tabbata daga Abdullahi dan Umar yana ganin cewa al-ayyamul ma'lumat da ayyamun ma'dudat da Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin suratul baqara wa zkurullaha fi ayyamin ma'dudat kai can suratul baqara Allah ya faɗi wasu kwanaki ya kira wasu da kwanaki kididdigaggu ma'dudat nan kuma ya ce musu ayyamun ma'lumat to ibnu umar akwai riwaya daga wajen sa yana ganin cewa ma'lumat da ma'dudat duk kwanaki duka su ne duk wato kwanaki ne waɗanda suka haɗu a guri dai su ne kwanaki hudu ayyamun ma'lumat da ma'dudat sune kwanaku dace al-ma'dudat sune kwanan kwagunan ran 10 ga wata da 11 da 12 da 13 su kuma ayyamun ma'lumat yace sune ranar 10 ga wata da kuma 11 da 12 saboda haka yana ganin waɗannan kwanaki da al-ma'dudat da al-ma'lumat duka kwanaki ne waɗanda suke haɗuwa da juna wanda wannan ita ce maganar Imam Malik rahimahullah anan da aka ce wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ana nufin yankan shi karan kansa domin a lokacin da ake yankan ne ake ambatan sunan Allah kuma ambatan sunan Allah din shine shi ita ce manufar wato ba zubar da jinin ba lan yanala Allah luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum to haka abinda kuke gabatarwa na dabbobi da naman da jinin da wai ba shine yake zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wata kawar da take cikin zuciyarku ita ce ubangiji subhanahu wata'ala yake ba kula da akanta saboda haka anan da aka ambaci zikirin sunan Allah subhanahu wata'ala ambatan sunan Allah domin a nuna maka cewa wannan shine manufar yankan da aka sa kai wato dan ka ambaci sunan Allah saboda haka aka yi kinayar yankan aka ambace shi da ambatan sunan Allah wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimati al'an'am wannan gabar gaba daya yana nufin yanka din to amma kuma maimakon a ce yanka sai aka ambata maka manufar da ta sa aka cike yankan shine ambatan sunan Allah subhanahu wata'ala dan haka wasu suka ce abinda ake nufi shine ambatan Allah subhanahu wata'ala lokacin yanka wannan abin yankan lokacin yankan shine yana farawa daga ranar 10 ga watan Zulhijja shine yawmun nahri ranar 10 ga watan Zulhijja ake fara yankan wannan ranar 10 ga watan Zulhijja shine afdalu ayyamin nahr shine mafi falalar ranar yanka ranar 10 kenan ga wata sannan kuma sai 11 sai 12 da suke biyo baya don haka abinda Ubangiji subhanahu wata'ala a wannan ayar yake fada mana muradin wannan aya shine a kwadaitar da mu akan godiyar Allah subhanahu wata'ala bisa ga ni'imar da Allah ya yi mana Allah subhanahu wata'ala ya ni'imta mu da ni'imominsa daga cikin ni'imominsa akwai ni'imar dabbobin ni'ima wato dabbobin ni'ima dinnan sune raƙuma da shanu da kuma ƙananan dabbobi wato awakai da tumakai waɗannan sune bahimatul an'am Ubangiji alqur'ani ayoyi da dama ya ambaci amfanin waɗannan dabbobi na al'an'am bahimatul an'am har ma muna da sura ka cokam a cikin alqur'ani sunanta suratul an'am da cikin Allah subhanahu wata'ala ya ambaci amfanin waɗannan dabbobi haka nan kuma cikin suratul nahl nan ma Ubangiji subhanahu wata'ala ya ambaci amfanin nukan da suke cikin waɗannan dabbobi to waɗannan dabbobi Ubangiji subhanahu wata'ala ya azurta mu da su domin mu yi wa ni'imominsa godiya mu amfana da su mu amfana da dukkan wani abu ke tare da su sannan mu gode wa Allah subhanahu wata'ala da ya azurta mu da wannan kuma alhazai suna da wata khususiyya ta musamman akwai wani wato hukunci na musamman ko kuma wani abu na musamman da suke banta da shi dangane da waɗannan dabbobi domin akan waɗannan dabbobi a wancan lokacin ake tafiya aikin hajji akan raƙuma ko akan dawakai ga waɗanda suke kurkusa za su iya hawa raƙuman su kusa hau dawakansu su tafi to raƙuma suna daga cikin bahimatul an'am haka ana hawansu da a yi tafiya mai nisa akan su a je a yi aikin hajji gaba ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi aikin hajjinsa akan naƙarsa wato taguwarsa yana cikin bahimatul an'am da Allah subhanahu wata'ala ya ce wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat a baqara kuma ya ce wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat ko ambaci sunan Allah a cikin waɗannan kwanaki waɗanda suke sanannu ko kuma waɗannan kwanaki kididdigaggu a nan akwai kwaɗaitar da mu akan yawaita ambatan Allah subhanahu wata'ala a cikin waɗannan kwanaki waɗanda suke kididdigaggu ko kuma wasu sanannun kwanaki kiran su kididdigaggu ko sanannu don a nuna maka cewa ba su da yawa saboda ka isauri maza ka ribaci abin da yake cikinsu na falala kakka bari su zo su wuce ba tare da ka amfana da su ba shi yasa aka gaya maka cewa ɗan kwanaki ne kididdigaggu sanannu ba su da yawa don haka ganimar da take ciki ka yi ƙoƙari a ci da kai kar su zo su wuce ba tare da ka amfana ba a wasu daga cikin malamai suna cewa kiran waɗannan sunaye da al-ma'lumat ce al-ma'lumat don kamar a ja hankalinmu ne zuwa ga cewa mu yi ƙoƙari mu kiyaye su zanto sanannu a wajenmu domin ayyukan hajji da ake yi duka suna kasancewa a cikin waɗannan kwanaki ne daga waɗannan kwanaki goma duk a cikinsu ne ake gudanar da musamman ranar 8 ga wata ranar tarwiya daga lokacin ne ake fara fita mina har kuma a kai ga kammala aikin hajji cikin kwanaki abin a cikin kwana na 13 da shi wannan watan Zulhijja din. To ana so a nuna maka cewa ya kamata ku kiyaye kwanakin nan, ku kiyaye kwanakin nan, kada ku bari kwanakin su zo ba tare da kun kiyaye su ba. A kula da shigar wata, a san cewa watan Zulhijja ya kama. Daga lokacin da watan Zulhijja ya kama, kaga kwanakin zai zama sanannu, domin lissafin su ba za su kubuce ba. Waɗannan an kira wasu al'ayyamul ma'lumat, saboda tun daga farkon wata za a fara lissafin su. Watan Zulhijja daga lokacin za a fara lissafin su. Amma waɗancan an kira wasu ayyamul ma'dudat, saboda su lissafin su yana ginuwa ne akan lissafin al'ayyamul ma'lumat. Domin ayyamul ma'lumat su ne waɗannan goma na farko na Zulhijja. Yayin da watan Zulhijja ya tsaya, to daga lokacin ne lissafin yake farawa. Su kuma waɗancan al'ayyamul ma'dudat, ana nufin ranar sallah da kuma kwanaki biyu ko kwanaki uku bayan ta, wato ayyamut tashrik. Ranar sallah da kuma ayyamut tashrik, ko kuma ayyamut tashrik kwana na 11, na 12, na 13, su ake nufi da al'ayyamul ma'dudat. To kaga su a sanin su yana ginuwa ne akan sanin waɗannan goma. Da zarar aka san sanda watan Zulhijja ya kama, aka san wannan goma ta farko, kaga ranar sallah sananniya ce. Daga nan kuma sai ayyamut tashrik, su ayyamul ma'dudat sai su fara 11, 12, 13. To kaga su ba a ce al-ma'lumat ba, saboda sanin su yana ginuwa ne akan sanin kwanaki goma na farko na Zulhijja. Ayyamut tashrik su ne kamar yadda muka ambata, su ne waɗannan kwanaki guda uku bayan sallah, wato ranar 11, 12, 13, su ne ayyamut tashrik. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, anan kwadaitarwa ne akan yawaita ambatan Allah. Domin shi ambatan Allah ana buƙatar mu zama muna yin sa a koyaushe, ba wai sai a waɗannan kwanakin kadai ba, ba sai a goman farko ta Zulhijja ba, a kowane lokaci ana buƙatar ka zama mai ambatan Allah. To amma anan ana kwadaitar da kai ne akan ka yawaita ambatan Allah idan waɗannan kwanaki sun shigo. Da Allah subhanahu wa ta'ala yace ala ma razaqahum min bahimatil an'am, bahimatil an'am nace sune dabbobin ni'ima, sune raquma da shanu da kuma kananan dabbobi, tumakai, awakai da tumakai. To wannan yana nuna maka cewa waɗannan sune ake yin layya da su, da waɗannan rukunin dabbobin ne ake yin layya. Ba a yin layya da wata dabbar da ba a cikin wannan rukunin dabbobi take ba, komin tsadarta, duk tsadarta kasa ya kai layya da ita, layyar ba ta yi ba. Sannan kuma akwai jan hankali zuwa ga mutum ya zanto a cikin layyarsa ko hadayarsa ya yi ikhlasi, wato ya yi abin dan Allah, ya cire dukkan wani sarrai daga cikin zuciyarsa da dukkan wani abu na nufin duniya ko nufin yabo ko a gani, ya cire daga wannan. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya kirawo wannan yankan da ambatan sunan Allah, dan a jawo hankalinka zuwa ga ikhlasi cikin aikin da za ka yi. Shi yasa yana daga cikin abin da ake faɗa bayan bismillah, mutumin da zai yanka abin layyarsa ko hadayarsa bayan ya yi bismillah ya ce Allahumma haza minka wa laka, Allahumma haza minka, ya Ubangiji wannan daga gare ka yake, wa laka kuma naka ne, dan kai aka yi shi. Saboda dan wannan ya ƙara tabbatarwa da cewa mutum ya yi wannan saboda Allah ne subhanahu wa ta'ala. Daga cikin ambatan Allah da aka shar'anta a cikin waɗannan kwanaki, musamman daga ayyamu abin nan yawmun nahar, ranar yanka, akwai ambatan Allah na shi yankan abin da za a yanka, akwai ambatan Allah na sallar Idi. Gama duka wani wanda yake musulmi a ko ina yake a duniya, ko yana layya ko ba zai yi layya ba, zai ambaci sunan Allah, wato a lokacin sallar Idi, fita sallar Idi da lokacin da ake kabarbarin sallar Idin kanta. To kaga wannan dai yana karkashin ambatan sunan Allah, da lokacin huduba, kabarbari, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, alhamdulillah, wallahu akbar, la ilaha illallah, wannan duk yana daga cikin ambatan Allah da ake yawan yi a cikin wannan kwanaki. Kuma duka ayyukan hajji da suke gudana a cikin wannan kwanaki duk suna karkashin ambatan sunan Allah. Duk sauran abin da mutum zai yi, lokacin da yake tawafi, lokacin da yake sa'i, lokacin da yake Mina, lokacin da ya tsaya a Arfa, lokacin da ya zo Rabiul Jamarat, jifa, duka abubuwan da yake suna karkashin ambaton sunan Allah. Saboda haka gaba ɗaya aikin hajjin da yake gudana a cikin waɗannan kwanaki duk sun shiga cikin ambaton sunan Allah subhanahu wata'ala. Waɗannan kwanaki guda goma da Ubangiji subhanahu wata'ala ya ishara zuwa gare su, ko kuma guda goma sha uku a bisa ra'ayin wasu daga cikin malamai cewa waɗannan su ne ayyamun ma'lumat, suna da falala ƙwarai da gaske. Duk cikin wato kwanakin duniya babu kwanakin da suka kai su daraja, babu kwanakin da suka kai su falala. Duk wani kwana ko yini a cikin a kwanakin shekara to babu waɗanda suka kai wannan daraja. Kamar yadda a darare babu dararen da suka kai na goman ƙarshe na Ramadan daraja, wannan dararen da muke ciki na al'ashirul awakhir min Ramadan su suka fi kowane dare da yake kasancewa a cikin kwanakin shekara daraja. Saboda a cikin su ne ake samun lailatul qadr, lailatul qadr kuma khairu min alf shahr. To amma in ana maganar gini ne daga hudowar rana ko hudowar alfijir har zuwa faduwar rana, daga hudu alfijir har zuwa faduwar rana, to kuma babu wani yini da ya kai yinin da yake cikin goman farko ta watan Zulhijja. To haka su ne afdalu ayyamid dunya ala al-islam. To Ubangiji subhanahu wata'ala ya yi ishara zuwa ga wannan saboda falalar da take ciki, kuma ki jan hankalin musulmi su riwaci wannan falala. Shi yasa ya tabbata cikin sahih al-Bukhari hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda, yake cewa النبي صلى الله عليه وسلم هنا جاء ما العمل في أيام أفضل منها في هذه باب وانا أيتي دا زائي نقوري دا زي زنتو ينا دا درجة ينا دا في فيكو كمر وانا زائي أتكي موتنا نوكو عن الجيبو من فرقو نزل حجة صحابي سكت يا رسول الله ولا الجهاد كودا جهاد ما بزي في وانا نم أيتي أتكي موتنا نوكو عن الجيبو من فرقو نزل حجة با النبي يتشير سوى الجهاد كودا جهاد ما سيتي إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. سيموت من دي يجي يشي دي يأكي دا كان سادة دوك يسا يفت يأكي دا دوك يسا يفت يأكي كما دا كان سشي دا كان سا يجي يشي دا كما أكا كشي شاء وجن يأكي بيدا دا كومي با. تو ونن شيني وتقيلا ذاسي دي دي ذاسي دي دي دا ونن دان شيما بأنون في فيكن سبا wataƙila shi ne za su yi daidai da aikin ƙwarai da mutum zai yi a cikin goman farko na watan Zulhijja. Yana daga cikin ayyuka waɗanda suke na masu falala a cikin waɗannan goman farko na Zulhijja akwai aikin umara, da wanda Allah subhanahu wata'ala ya ba shi dama ya tafi aikin hajji zai iya yin umara ko umara ta kirarin ko umara ta tamattu'i, ko kuma wanda yake zaune a can zai iya yin umara a cikin waɗannan kwanaki. Sannan ga kabarbari, ga hailala, ga tahmidi, godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya masa kirari. Hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yarda, yana cikin musnad Imam Ahmad. Annabi yake cewa ma min ayyamin a'zamu inda Allah wa la ahabbu ilayhi min al-amal fihinna min hadhihi al-ayyam al-ashr fa aktharu fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid. Baiki sallallahu alaihi wasallam yace babu wasu kwanaki da suke da girma a gurin Allah ko suka fi girma a gurin Allah, suka fi soyuwa, wato ayyuka na ƙwarai suka fi soyuwa a gurin Allah fiye da aiki a cikin waɗannan kwanaki guda goma. Yace don haka ku yawaita hailala a cikinsu, ku yawaita kabbara da hamdala a cikin waɗannan kwanaki guda goma. Saboda haka yana daga cikin abin da yake aiki mai falalar gaske a cikin kwanaki goma na Zulhijja al-ayyamul ma'lumat din da Allah yake faɗa a nan, shine yawaita kabbarbari da hailala da hamdala. Da zarar aka ce watan Zulhijja ya kama, to yi kokari ka ribaci wannan kwanakin wajen yawaita waɗannan ayyuka. Dukkan wani aikin alkhairi, dukkan wani aiki na ƙwarai, Allah subhanahu wata'ala yana san shi matuƙa da gaske. Kusan babu ma wani aiki da zaka yi, babu wani lokaci da zaka yi wani aiki Allah subhanahu wata'ala ya baka gwaggwaɓar lada a cikinsa kamar waɗannan kwanaki goma na farko na Zulhijja. Mutane da yawa sukan kasa tuno wannan, an fi tuno kwanakin Ramadan amma ba a tuno kwanakin Zulhijja wajen ayyuka na ƙwarai. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ayyuka na ƙwarai ya faɗa, bai keɓance wani aiki daban-daban da wani ba. Al'amalu salihu, yace al'amalu salihu, duk wani abu da shari'a take so yake da lada, to aikata shi a cikin kwanakin farko na Zulhijja. yana da matukar lada kware da gaske, kuma Allah yana bada lada akan sa fiye da kowane lokaci, hatta kwanakin yinin kwanakin Ramadan. Ladar da ake samu a cikin aikin da ake yin sa a cikin goman farko na Zulhijja yafi aikin da zaka yi a cikin kwanakin Ramadan, ayyamu Ramadan. Saboda haka nassin manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce, ma min ayyamin al'amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al'ashr. Babu wasu kwanaki, babu su da aikin kwarai yafi soyuwa a gurin Allah kamar goman farko na Zulhijja. Saboda haka da sadaka da kyautatawa da zumunta da komai da kiyamul layli da azumi da komai, da yawanci wasu mutane hankalin su ya fi tafiya akan azumi. Kai ka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam nassantawa yace azumi a cikin su, sai yasa in aka ce goman farko da Zulhijja ta kama, to yawancin tambayoyin da ake mana malam zan iya azumtar daga farko har ƙarshe, azumi kawai yake tambaye ka, tare da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai nassi akan azumi kadai ba. Azumi ɗaya ne daga cikin ayyuka na kwarai, amma ka sani in ana maganar ayyuka na kwarai, sallah ma ai tafi tana gaba da azumi, baya tambayar ka kiyamul layli, sai dai tambaye ka azumi. To duka aikin alkhairi ne kana iya yin shi, to amma kada a fahimci aikin alkhairin ya taƙaita akan azumi. Sadaka tana ciki, karatun alkur'ani yana ciki, kiyamul layli yana ciki, in ana ma magana kaga sallah ma tana gaba da azumi. A falala kiyamul layli yana ciki, sada zumunci yana ciki, dukkan wani abin da zaka kawo shi sunan shi aikin alkhairi yana ciki. Kuma abin ya zanto abu a dunkule a haka a ce aikin alheri ya fi akan a yi nassanta akan wani nau'in aiki. Yanzu an da a ce aka yi azumi, to kaga wasu an riga an rufe su, shikenan su ba za su iya samun yi ba, tunda wani baya iya azumi, wani yana cikin rashin lafiya ne, wani yana da ulsa, wani tsufa, azumin yana jigata shi. To inda ce aka yi azumi a cikinsu, to da shikenan an rufe kofa, da yawa wasu ba su samu shiga ba. Amma da aka ce aiki na kwarai, to kowa sai ya ga aikin da ya fi dacewa da irinsa sai ya yi. Akwai wanda shi ya ma fitar da dukiyarsa ya sadaka ya fi a kan ya je ya yi ta azumin. Saboda azumin wannan shi karan kansa kawai ya amfana, amma in ya yi sadaka ya amfana, kuma wasu ma sun amfana, zai kuma samu addu'ar musulmi. Duk wanda ka ba shi sadaka a cikin wannan kwanakin ya buɗi baki ya maka addu'a, babu shakka baka san irin tasirin da za ta yi a rayuwarka ba. Saboda haka a daina taƙaita abin akan azumi, ba mu ce azumi baya ciki ba, azumi ma yana ciki, amma kada a taƙaita abin akan azumi. In aka ce goman farko na Zulhijja ya kama, to ka ɗauka dukkan wani aikin alkhairi a yinsa a cikin wannan goman farko ya fi ka yi shi ma a cikin Ramadan. Ramadan inda aka ba da kwanakin lokacin da aka ba su fifiko akan kowane wani lokaci shi ne dararen goman ƙarshe daga faduwar rana irin wannan lokacin har zuwa tuluwar alfijir. Wannan su ne ba za a taɓa samun wani dare da ya kai su daraja ba. Amma yini tuluwar alfijir zuwa faduwar rana, to waɗannan goman farko na Zulhijja su suka fi daraja, su suka fi abin nan. Da yawa mutane sukan saisaita zakka su fitar da ita a Ramadan, yana da kyau sun ya saisaita ya jawo zakkarsa baya, don baya da kyau baya da cewa ya abin nan ya jinkirta zakkarsa. Idan zakkar mutum tana kamawa a Sha'ban, ba halatta ya ce zai jinkirta ta sai Ramadan, saboda lokacinta ya yi, haƙƙin masu haƙƙi ya riga ya tabbata a kanta. Amma idan ya zanto zakkarsa a Zulhijja ne ko zakkarsa a Shawwal ne sai ya jawo ta Ramadan, to wannan ya kyautata wa waɗanda zai ba wa zakka. Sannan kuma sa ba da ita a cikin Ramadan ɗin yana taimakawa wajen taimakawa masu azumi su samu abin da za su yi buɗe baki, samu abin da za su yi sahur, shi ma abu ne mai kyau. Amma a sani hatta su waɗannan ayyamin ma'lumat da Allah ya faɗa su ma akwai lada a cikinsu, saboda haka kada a bari su zo su wuce. Yana daga cikin mafiya wato darajar ayyuka da suke cikin ayyamin ma'lumat shi ne ranar arfa da tsayuwar arfa da abin da mahajjata suke yi a filin arfa da kuma azumin ranar arfa. Azumin siyamu yawmin arafa ya zo a cikin sahih muslim hadisin abu qatada, aka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam game da azumin arfa, sai yake cewa siyamu yawmin arafa ahtasibu ala allah yukaffiru sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. An tambaye shi game da azumin arfa, yake cewa azumin arfa wato tsammani na ga Allah subhanahu wa ta'ala zai kankare masa laifin shekarar da ta gabata da shekarar da za ta zo gaba wato shekara biyu zai kankare masa laifuka sa na shekara biyu a filin arfa fili ne da rahamar ubangiji subhanahu wataala take sauka tamamai dukkan waɗannan da suke wannan fili a lokacin ubangiji subhanahu wataala yakan yi wa mala'ikunsa alfahari da bayansa da suke wannan fili ya ce ga bayina hudu bayina ga sunan sun zo sun yi kura sun yi putu putu babu abinda suke nema sai gafarata to shaida na gafarta musu hadisi ya tabbata cikin muwatta na imam malik mursal ne na talha ibn ubaidillah ibn quraish yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma ra'a ash-shaytanu yawman huwa fihi asghar wala adharu wala ahqaru wala aghyadu minhu fi yawm arafa babu rana da shaydan yake ganin sa a kastance a wulakance a tumasance irin ranar arfa wannan ranar yafi ganin wulakanci yafi ganin kaskanci wama zaka illa lima ra'a min tanazzulir rahma ba abinda kuma yake kara masa bakin ciki da damuwa sai irin ganin yadda rahmar ubangiji take ta kurarowa take saukowa wata jawuzillahi ala dhunubi al'azam da yadda Allah yake yafi manya-manyan laifuffuka ga bayinsa illa ma ra'a min yawm badr bai taba ganin kuma tashin hankali ba irin wanda ya gani ranar badar banda na ranar badar to ba kuma wata ranar da hankalinsa yake tashi ya ga kaskanci na ƙarshe sai ranar arfa ranar badar kam wannan ya ga wulakanci ya ga tashin hankali domin aka ce wa ma ra'a yawm badar ranar badar me ya gani sai ya ga jibrilu yana jan zugar mala'iku hankalin shaidan dole ya tashi a cikin wannan rana a cikinta ne ake da yawmun nahar shi ne yawmun hajji al-akbar aka kira shi babban kwadar wato yini na hajji wato shi ne a cikinsa ne ake yin ayyuka da yawa na aikin hajji a cikinsa ne ake yin jifa a cikinsa ne ake yin aski a cikinsa ne ake yin yanka a cikinsa ne ake tawaful ifada saboda da yawa daga cikin wajiban aikin hajji da rukunin ifada ana gabatar ana yin sa ne a cikin wannan kwana na goma ga Zulhijja shi yasa Allah subhanahu wataala ya kira shi yawmul hajji al-akbar shi ne mafi girman kwanakin hajji a cikinsa ake waɗannan ayyuka yau a cikinsa kuma ake aski wanda duk yana cikin wajiban aikin hajji saboda haka aka ce ayyamun ma'lumat da ayyamun ma'dudat za su iya zama duka waɗannan kwanakin daga farko har zuwa ƙarshen ayyamun tashrin wato kwana na 13 bayan sallah sannan ubangiji subhanahu wataala ya ce fakulu minha wa at'imul ba'is al faqir ku ci daga wannan abin dabbobi da kuka yanka kuma ku ciyar da al ba'is al faqir wato galabaitaccen talaka wanda yake cikin wahala ku ciyar da shi da wannan gaba ita ce insha Allah gobe za mu tattauna akan ta da yake nufi da ciyar da talaka kuma abinda ka yanka zaka cinye duka ne ko zaka rabar duka ne ko zaka raba biyu ko raba uku zaka yi gobe insha Allah za mu yi magana akan wannan gaba abinda muka faɗa ne daidai Allah ba mu lada wanda muka yi na kuskure ubangiji ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh